yabo da godiya da kirari su tabbata ga Allah, tsira da aminci su tabbata ga annabin rahma, annabin Muhammad sallallahu alaihi wasallama da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa tashin alkiyama. ‘Yan uwa musulmi, ma’aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama yakan ba wa sahabbansa wasu labarurruka na gaibi wanda suka shafi ranar alkiyama. Al-Qur'ani cike yake da bayanin ranar alkiyama da abubuwan da za su faru a cikinta. Hakanan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a matsayin wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora wa nauyin bayanin al-Qur'ani, yana bayanin wasu abubuwa al'amura da su za su faru a ranar gobe kiyama. Hadisi ya tabbata cikin Sahih Bukhari da Muslim da waninsa, hadisin Ibn Shihab az-Zuhri, shi kuma daga Ata Ibn Yazid al-Laythi, daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu yake cewa wasu mutane sun tambayi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama cewa za mu ga Ubangijin mu ranar gobe kiyama. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce da su, shin za ku yi kokawa, za ku ainihin kulmutsitsi ne da juna wajen kallon wata daren 14? Suka ce ya Rasulullahi, ko kusa, ma'ana babu abinda zai sa sai mun yi turiniya wajen mu hango wata daren 14 saboda bayyanarsa da fitowarsa faro fili. Ya ce to hakanan za ku yi turiniya ku cutar da kanku wajen ganin rana da ta fito ba tare da wani girgije ya kare ta ba? Suka ce ko kusa ya Rasulullah, ba za mu yi wannan ba. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce to haka za ku ga Ubangijinku ranar gobe kiyama. Hakanan mu'minai za su ga Allah subhanahu wa ta'ala ranar gobe kiyama. Sannan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ci gaba da ƙarin bayani, yake ce musu Allah subhanahu wata'ala zai tara halittunsa gaba ɗaya, zai tara mutane duka, sai a shela a cewa mutane kowa ya bi abin da yake bauta ma a duniya, kowa ya bi bayan abin da yake bauta wa a duniya. Masu bautar rana sai su bi rana, masu bautar wata su bi bautar wata, masu bautar shaidanu da gumaka da dukkan wani abu da aka bauta wa ba Allah ba sai su bi wannan abu. Sai ya zanto babu waɗanda za su yi saura sai muminai da wannan, sai wannan al'umma da munafukan cikinta, wato da muminai da munafukai na wannan al'umma su za su yi saura. Wato yadda munafukai suka rika ɓoye kansu a cikin muminai a nan duniya, to haka nan a lahira ma za su yi ƙoƙarin ɓoye kansu a cikin muminai. Saboda haka sai ya zanto su suka yi saura, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya zo musu a surar da ba a ita suka san shi ba, wato ya zo musu da sifar da ba ita ce sifofinsa da suka sani ba, sai ya ce da su ni ne Ubangijinku. Sai su ce tsarki ya tabbata ga Allah, Allah ya tsare mu, ba kai ne Ubangijinmu ba, mu muna nan har sai Ubangijinmu ya zo shi za mu bi. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sake zuwa musu a sifar da suka san Ubangiji da ita, ya ce ni ne Ubangijinku. Sai su bi shi, ce na'am kai ne Ubangijinmu, sai su bi shi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ci gaba da gaya wa sahabbansa cewa to a wannan lokaci kuma za a shimfiɗa siradi akan jahannama, wato gadar da kowa zai yabi ta kanta, da mumini da wanda ba mumini ba, tuman kirki da na banza, kowa sai ya ƙetare wannan gada kafin ya shiga wato makomarsa ta ƙarshe. To a wannan lokaci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin wuta kuma akwai wasu ƙugiyoyi, wasu ƙugiyoyi mislu shauki sa'dan, ya ce kamar ƙaya ce ta wani itaciya da suka sani, ana ce masa sa'dan, wata itaciya ce take da ƙaya zaro-zaro, ya ce to kamar wannan haka wannan ƙugiyoyi suke. Ya ce kun san ƙayar sa'dan? Suka ce ya Rasulullahi mun san ta. Ya ce to yadda kuka ganta haka wannan ƙugiya take, sai dai ita wannan girmanta babu wanda ya sani sai Allah, wannan ƙugiyoyin ba wanda ya san girman abin da yake jikinsu sai Allah. To a wannan lokaci za su riƙa waftar mutane, inji Annabi sallallahu alaihi wasallama, taqtifun nasa bi a'malihim, za su riƙa kaiwa mutane sura gwargwadon ayyukan mutane. A ciki akwai wanda zai halaka, a ciki akwai wanda zai haye da kyar, a cikin waɗanda za su haye kamar ƙetsawar idanu, akwai waɗanda za su haye a wannan lokacin, akwai wanda za su haye kamar ainihin tafiyar iska, ko wanda za su haye kamar tafiyar walƙiya, wasu kamar tafiyar iska, wasu kamar tafiyar tsuntsaye, wasu da jan ciki, wasu kuma ainihin abin ya yi kace-kace da su kafin su samu su kubuta, wasu kuma ma su fada a cikin wuta. Shi ne faɗar Allah, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nurjil ladina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya. Ce kowa sai ya bi ta kan wannan siradi, wannan wani abu ne da Allah subhanahu wataala ya riga ya hukunta babu makawa. Sannan Allah ya ce mu kubutar da waɗanda suka yi taqawa, azzalimai kuma mu bar su a gurgurfani a cikinta. To a wannan lokacin babu wanda zai yi magana, lokacin da ake ƙetare wannan siradi sai annabawa kadai su ne suke ta'addu'a, sun kuma abinda suke faɗa kawai Allahumma sallim sallim, Allah ka kubutar, Allah ka kubutar. Amma babu wani mahaluki banda su da yake iya magana. A lokacin bayan an ƙetare, Allah ya kubutar da na kubutarwa, sannan ya yi hukunci tsakanin bayinsa, ‘yan wuta su tafi wuta, ‘yan aljanna su tafi aljanna. Allah ka samu cikin ‘yan aljanna, ka tsare mu daga wuta. To bayan an yi wannan hukuncin, sai Allah subhanahu wa ta’ala kuma da rahmasa ya yi nufin fitar da wasu daga cikin ‘yan wuta ya kai su aljanna, bayan Allah ya yi musu horo a kan abubuwan da suka yi na laifuffuka. Sai Allah subhanahu wa ta’ala ya umarci mala’iku ya ce a fito da dukkan wani da yake cikin wutar jahannama, wanda bai yi wa Allah shirka da komai ba, wanda ya rayu ba tare da yana shirka da Allah ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ya umarci mala’ikunsa su fito da dukkan wani wanda yake faɗan la ilaha illallah ba tare da yana haɗa Allah da komai ba. Za a fito da waɗannan ‘yan wuta bayan sun ƙone ƙurmus, qadim tahashu, sun ƙone ƙurmus, sai guraben sujjada kawai suka yi saura a jikinsu. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wuta za ta cinye ko ina na ɗan adam banda guraben sujjada. Ɗan adam yana yin sujjada a kan goshinsa da hancinsa da tafin hannayensa guda biyu da gwiwoyinsa biyu da kuma ainihin ƙafafuwansa. Waɗannan su kaɗai ne za su yi saura inda wuta ba za ta ci ba. Annabi ya ce domin Allah ya haramta ma wuta ta ci guraben da ake tsugunawa ana masa sujjada da su. To bayan an fito da su sun ƙone ƙurmus, sai ainihin zuba musu ruwan rayuwa, akwai ma'ul hayati, wani ruwa da Allah ya tanada, duk abin da aka zuba to zai dawo ya rayu kamar bai taɓa samun komai ba. Saboda sai a kwarara musu wannan ruwa, sai su sake tsurowa su dawo sababbi fil, ce kamar yanda ainihin ciyayi suke fitowa a gudanar ruwa. Idan da ruwa yake gudu, to za ka ga cewa tsirrurruka suna fitowa ba tare da an shuka su ba, kuma su fito su yi kyau, su yi koraye, su yi kyau sosai. To haka waɗannan mutane za su dawo cikin wata sabuwar halitta mai ban sha'awa, mai ban ƙaye, sun yi kyau matuƙa. To a lokacin Allah zai gama hukunci, sai ya zanto sai mutum ɗaya ya rage, kuma shi ne ƙarshen shiga aljanna cikin ‘yan aljanna, shi ne mutum na ƙarshe da zai samu rahmar Ubangiji a wannan rana. Sai ya zanto ya yi saura, fuskarsa tana kallon inda wutar jahannama take. Saboda haka sai ya yi addu’a ya ce, ya Ubangiji, wannan wutar jahannama da nake fuskanta zafinta ya halaka ni, wato abin nan ɗinta ruruwarta tana ƙona ni, ya Ubangiji ka kawar da fuskata daga wannan wutar jahannama. Sai Allah subhanahu wa ta’ala ya ce masa, bayan ya yi tanacin addu’a, sai Allah ya ce da shi, ba ka tsammanin idan na maka wannan abin da ka roƙa ka sake dawowa ka roƙe ni wani abu na biyu, sai ya rantsuwa da Allah cewa wallahi in har aka yi masa wannan alfarma ba zai sake neman wata alfarma ta biyu ba. Ya yi wa Allah alkawarurruka da ainihin rantsa-rantsa cewa ba zai ƙara tambayarsa wani abu ba bayan wannan. Sai Allah subhanahu wa ta’ala ya kawar masa da fuskarsa daga wutar jahannama, sai ya fuskanto gidan aljanna. Idan ya ga gidan aljanna, sai ya yi shiru iya lokacin da Allah subhanahu wa ta’ala ya so ya yi shiru. Sannan sai ya ce, ya Ubangiji, ka matsar da ni zuwa ga ƙofar aljanna. sai Allah subhanahu wataala ya ce ya kai dan adam ba kai kai rantsan ka cewa ba za ka sake tambaya ta wata alfarma ba bayan wacce nayi maka ya akai yanzu ka karya alkawarinka wailaka ya ibn adam ma aghdarak kai canka ya kai dan adam ba wanda ya kai ka warware alkawari sai ya ci gaba da magiya da roƙon Allah ay rab yad'u yad'u yana ta'addu'a sai Allah ya ce da shi to zaka sake daukan alkawarin cewa idan nayi maka wannan alfarmar ba za ka sake roƙon wani abu na biyu ba bayan sa yace Allah nayi maka ya bawa Allah subhanahu wataala dukkan alkawarin sa da rantsuwar sa cewa ba zai sake roƙon sa wata alfarma ba daga nan sai Allah subhanahu wataala ya kusantar da shi kofar aljanna da ya daga kai yaga aljanna yaga abin da yake cikin ta na alkhairi yaga abin da yake cikin ta na farin ciki sai ya shiru zuwa wani lokaci da Allah subhanahu wataala ya so ya shiru a cikin sa sannan sai ya budi baki ya ce ya ubangiji ka shigar da ni aljanna mana Allah subhanahu wataala ya ce ba kai muka yi alkawari da kai ba kai rantsuwa ba za ka roke ni wani abu ba bayan abin da zan yi maka yanzu kuma kake roko na in shigar da kai aljanna kai dan adam kai can ka babu wanda ya kai ka warware alkawari yace ya ubangiji ba zan zamo ni ne ashqa khalqika ba ni nafi kowa ya cewa a cikin halittarka ma'ana ina ganni ga ni ga aljanna amma saboda tsabar tsiyacewa in kasa shigar ta ya ubangiji yace gaba da naci da marire cewa da magiya da roko har sai da Allah subhanahu wataala ya dariya da ubangiji subhanahu wataala ya masa dariya sai ya ce da shi to ka shiga aljanna bayan shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai Allah ya ce da shi to kai roki duk abin da kake so kai burin duk abin da kake so ka roka a lokacin dan adam din nan ya dinga buri yana son kaza har ma ta kai ubangiji yana tuna masa baka roki kaza ba kuma baka ce kaza ba har sai da burin sa duk ya kare duk wani abin da zai fada sai da ya gama fada Allah subhanahu wataala ya ce to na baka wannan da wani abu kwatankwacin sa lokacin da Abu Huraira ya gama bada wannan hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu yana zaune Ata ibn Yazid yake cewa Abu Huraira yana fadar wannan hadisi Abu Sa'id al-Khudri yana zaune bai ce komai ba sai da yazo wannan gaba inda Allah yake cewa laka zalika wa mithluhu ma'a na baka wannan da ka roka na kuma baka wani kwatankwacin sa sai Abu Sa'id al-Khudri yace laka zalika wa asharatu amsalihi ya Aba Huraira ci abinda yake akwai anan na baka wannan na kuma baka wani kwatankwacin sa har sau 10 Abu Huraira yace to ni dai iya abinda na ji kenan Abu Sa'id al-Khudri yace to na rantsa da Allah ni na ji daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace laka zalika wa bi wa asharatu amsalihi ma'a na baka wannan da ka roka sannan na kuma ninka maka kwatankwacin sa sau 10 Abu Huraira yace to wannan shine karshen yan aljanna wato wanda shi zai shiga aljanna daga karshe cikin mu'minai to ka duba kaga irin wannan rahama ta ubangiji da irin wannan falala ta ubangiji wace irin asara ce dan adam zai yi wa kansa yayin da zai fifita duniya da dan abin da yake cikin ta bai taka karaya kariya ba ya bar ya fifita ta akan aljanna ya fifita ta akan lahira walal akhiratu khairun wa abqa Allah subhanahu wataala ce lahira ita tafi alkhairi ita tafi wanzuwa wal akhiratu khairun laka min alula samu lahira ta fi maka ta wannan duniya saboda haka wanda duk yayi imani ya ji tsoron Allah to babu shakka sakamakon da zai samu anan a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wanda yake na karshen yan aljanna a sakamako shine wanda za a bashi kwatankwacin wannan duniya sau 10 kwatankwacin wannan duniya ba sau 1 ba sau 10 din mallakin sa ne ya tabawwa fiha min aljannati haythu yasha yaje duk inda yake so ya zauna a cikin sa duka kasansa ne raban sa ne nashi ne saboda haka dan adam in zai tuna irin rahamar da Allah subhanahu wataala ya tanadar wa mu'mini a ranar gobe kiyama ta yaya za a yi fifita wannan duniya da abin da yake cikin ta na kankani ya sadaukar da lahirar sa ya sarayar da lahirar sa ya asarar lahirar sa akan abin da zai samu na duniya wanda bai taka kara ya karya ba wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udha ma saqa al-kafira minha sharbata ma, da darajar duniya ta kai darajar fiffiken sauro a gurin Allah, da darajar duniya da matsayin ta ya kai matsayin fiffiken sauro a gurin Allah, to da bai ba kafiri makwarwa dai ta ruwa ya sha ba. Saboda haka Allah ya shimfida wa kafirai duniya saboda ba komai bace a wajensa, abinda yawa mumini tanadi yafi abinda yake gani a nan duniya na ainihin kyalkyalanta da ainihin abinda ta tattara. Allah subhanahu wataala ka kinsa mana imani a zuciyarmu. Ubangiji subhanahu wataala ka ba mu ikon aiki da abinda muke karantawa muke ji. Allah subhanahu wataala ka tabbatar da gadiganmu akan gaskiya. Ubangiji subhanahu wataala ka kashe mu akan wannan addini bisa kan wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallam, ka raya mu akan ta ranar gobe kiyama. Ya Ubangiji, muna roƙonka da sunayenka mafiya ɗaukaka da sifofinka mafiya tsarki, Allah subhanahu wataala ka kawo mana agaji, kawo mana wato tanyinka daga abinda muke fama da shi na rashin tsaro, rashin zaman lafiya a ƙasar nan. Allah subhanahu wataala ka kawo mana taimakonka ba don halinmu ba. Allah ka agaza mana ba don halinmu ba. Allah ka agaza mana da lutufinka da rahmatka. Ubangiji subhanahu wataala ya kaɗe mana, ya kaɗe wa sauran mu'mini a duk inda suke sharrin abinda suke gani na ɗan adam wanda ba na ɗan adam ba. Ya Ubangiji subhanahu wataala ya ba mu zaman lafiya. Ubangiji ya kinsa wa shugabanninmu tsoronsa, ya sa musu tsoronsa da tsoron tsayuwa gabansa, sa musu tausayi da rahama cikin zukatansu. Mu kuma Allah ya ba mu ikon yin haƙuri da juriya kan yi musu biyayya kan duk abin da bai saba wa Allah ba. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwin bihi alayna masa'ib ad-dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.